إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكي سادوا أولنا مسلاة من البركة مسلاة الأج محمد إندمي أنن دمبو روت أغرم برنو أغرم ميدوغري جهر برنو أولنا يمتشي نرانر جمعة uku ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk mun shiga tafsirin ayoyin da zamu fassara a wannan zama insha Allah. Akwai sadarwa wadda ta shafi kurami, ban san kuma me ya amfanin ga muku ita ba, amma za a fada muku, ku fada musu cewa insha Allah daga gobe za a samu wanda shi kuma zai rika fassara wa kurama. To idan mun fassara muku, shi kuma sai ya fassara musu. Don haka za a samu ƙarin mai tafsiri gobe insha Allah a wannan majalisi namu bi iznillah. Muna cikin suratu Ibrahim. Za mu tashi da kan aya ta bakwai insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ.
نعم. Allah madaukakin sarki yace wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Wa idh ta'azzana rabbukum, kuma katina musu lokacin da ubangijinka yayi shela, la in shakartum, lalle tabbaci haqiqa idan kun gode, la azidannakum, lalle tabbaci haqiqa zan kara muku, wala in kafartum, kuma lalle tabbas haqiqa idan kun kafirce, inna azabi la shadid, tsanani ce. Wa qala Musa, annabi Musa yace in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, idan kun kafirce ku da waɗanda ke bisa doran ƙasa gaba daya, fa inna Allah la ghaniyyun hamid, to lalle Allah mai cikakkiyar wadata ne kuma wanda ake gode masa. Ubangiji ya ci gaba da gaya mana irin abinda annabi Musa alaihi salam ya rika tuntubar mutanansa da shi, yana tunatar da su ni'imomin Allah, ko kuma maganar da Allah madaukakin sarki yake yi wa duniya gaba daya tun daga kan Quraishawa har zuwa yau. Allah yana gaya musu cewa ni'imarsa tana tattare ga duk wani wanda yake gode masa akan ni'imomin da ya musu. Allah ya yi wa banu Isra'ila ni'imomi daban-daban tun daga tsirar da su daga Fir'auna da irin abubuwan da ya rika nuna musu na ni'ima iri-iri da gata daban-daban, amma suka bijire masa, suka yi masa butulci. To haka nan, duk wanda zai yi wa Allah madaukakin sarki butulci, to Allah madaukakin sarki yana gaya masa cewa inna azabi la shadid, azaba ta fi tana da tsanani. Allah ya ce wa idh ta'azzana rabbukum, ka tuna lokacin da ubangijinku ya yi shela. Ta'azzana ai a'lana, ubangiji ya shelanta, ya fito ya faɗa, la in shakartum, abinda ya shelanta din ya faɗa shine la in shakartum, lalle lamun din nan ta kasance, la in shakartum, lalle tabbas wallahi idan za ku gode, la azidannakum, lalle tabbas wallahi sai na kara mu. To kaga wannan kat kenan, babu ma to gaciya. A wasu gurare Ubangiji idan ya alkawari sai ya to gaciya, ya ce idan ya ga dama, ko kamar yadda Allah yake cewa innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da hamihim hadha fa in khashitum aylatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a wa in khiftum aylatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a. Kage ce fa in khiftum aylatan, in kun ji tsoron talauci, fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi, da sannu ubangijin ku zai wadatar da ku daga falalarsa, sai yace in sha'a. Kaga anan yayi to gaciya, zai wadata ka amma in ya ga dama ba lalle ne ya baka ba. Man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, ma nasha'u liman nurid, zai baka amma in ya ga dama, anan kaga yayi to gaciya ba lalle ya baka ba. Qul ara'aytakum in ataakum 'adhabullahi aw atatkum as-sa'ah aghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun. Kaga wajen addu'a ubangiji nan ma sai yace idan kai addu'a ba lalle karba ba, ma'ana ba lalle kaga tasirin ta anan take ba. Ubangiji yace fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a, sai yaye muku bala'in da kuke roƙon sai yaye muku, amma ce in sha'a, in ya ga dama. Kaga anan yayi to gaciya. Haka nan ubangiji yake cewa inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, ubangiji yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba, ba tare da bincike ba. Man yasha'u, kaga anan ma sai yayi to gaciya, yace wanda ya so. Haka nan ubangiji yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika, sai yace liman yasha, yana gafarta ma wanda ya ga dama abinda bai kai shirka ba. Kaga nan ma yace liman yasha wa yatubu Allahu ala man yasha. Kaga a gurare daban-daban ubangiji yana to gaciya, yayi a gurin wadatarwa, a gurin azurtawa, yayi a gurin amsa addu'a, haka nan yayi a gurin gafar ba da gafara, haka nan yayi a gurin karbar addu'a. Duk wannan ya to gaciya, yace liman yasha. Amma a wajen la'in shakartum sai ce la'azidannakum, bai ce liman yasha ba. Ya karfafa maganar da rantsuwa, la'in shakartum, lalle tabbas haƙiƙa idan har kun gode, la'azidannakum, lalle tabbas haƙiƙa zan ƙara muku. Saboda haka duk wanda zai gode wa Allah, to ubangiji kuma ya yi alkawarin zai ƙara masa. Godiya ta ubangiji tana da alamomi daban-daban. Mai gode wa Allah na farko shi ne wanda zai yarda ni'imar da yake ciki, Allah ne ya bashi. Duk irin ni'imar da ka samu kanka a ciki kana fantamawa, to kasancewa Allah ne ya tsunduma ka a cikin wannan ni'ima, in ya ga dama sai ya tsame ka. Kada ka rika cewa inna ma utituhu ala ilmin indi, ka rika ganin cewa ai dan ka isa, saboda kai ka san kan harka, ka san business, shi yasa ka samu. To kaga wannan babu alamar godiya ga Allah, tunda bai ma fara jin cewa Allah ne ya bashi ba. Walau la iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah, in Allah in zaka shiga aljanna wato gonarka, me zai hana ka ce ma sha Allah, abinda Allah ya ga dama, abinda Allah ya so, la quwwata illa billah, babu wani karfi da nake da shi sai wanda Allah zai bani. Wato wannan shine abu na farko da zai nuna cewa kai mai godiya ne ga Allah, ka rika jin din ni'imar da ta kewaye ka daga Allah take. Wannan baya hana ubangiji madaukakin sarki ya sa wani ya zama sanadiyar ni'imar, wato ya sa wani ya zama sila, ni'imar ta biyo ta hannunsa, da ba daga sama ubangiji zai watsu maka ita ba. To wannan kuma da ni'imar ta biyo ta hannunsa, jin cewa Allah ne ya baka baya hana kuma ka gode masa. Gode ma wanda ya zama sila tsakaninka da samun ni'imar daga Allah take, wannan baya wato baya cin karo da cewa Allah kake godewa kuma shi kadai ka yadda shine mai bayarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man la yashkurin nas la yashkurullah, wanda baya godewa mutane to ba zai godewa Allah ba ma. Saboda haka wanda ya zama sila, ya zama ta hannunsa ne wannan ni'imar ta biyo ta hannunka, yana da kyau ka ce masa nagode, Allah ya saka ga alkhairi, amma a kokon zuciyarka ka rika sanin cewa daga Allah ne, kada ka rika jin cewa wannan shi ne ya baka, ba dan shi ba da ka gama yawo, wannan idan har ka faɗa ka to ka gama. Ka tsaya ka bauta wa Allah yadda yake so, tunda yayi maka to kai ma ka yi masa, Ubangiji ya baka to kai ma ka kyautata wa kanka ka bauta wa Allah kamar yadda yake, don shi ne ya azurta ka, shi ya baka, shi ya maka kyauta, shi ya maka wannan tagomashi, to ya kamata kai kuma ka tsaya ka bauta masa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'arsa yake cewa Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika ce wa husni ibadatika, ya Ubangiji ka taimaka min bisa ambatanka da gode maka da kuma kyautatawar, wato da kyautata bauta gare ka, wa husni ibadatika da kyautata bauta gare ka. Don haka ka tsaya ka bauta wa Allah, kada ka bauta ma waninsa, kada ka nema a wajen waninsa, matukar ka san cewa shi ke baka. Wannan yana daga cikin alamomin gode wa Allah madaukakin sarki. Sannan ka taimakawa waɗanda suke buƙatar taimako, ka san cewa akwai haƙƙin Allah a cikin abinda ya baka, in dukiya ce ka sani akwai haƙƙin Allah, in mulki ne ka sani akwai haƙƙin talakawa wanda Ubangiji ya baka mulkin su, ka tsaya ka tabbatar musu da adalci. In ilimi ya baka ka san akwai haƙƙin ilimi, haƙƙin Allah a cikin ilimin da ya baka. Duk abinda Allah zai baka na ni'ima ka sani yana da haƙƙi a cikin wannan ni'imar. Wa ahsin kama ahsanallahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard, ka kyautata kamar yanda Allah ya kyautata maka, wannan alama ce ta cewa kana godiya bisa ga ni'imar da ya baka. Amma wanda Allah zai bashi ni'ima kuma ya zama mai mamako, mai wato kame ni'imar sa, baya yadda ya fitar da haƙƙin Allah daga ciki, bai san haƙƙin Allah da a cikin ni'imar sa ba da Allah ya masa, to babu shakka wannan babu godiyar Allah tattare da shi. Sannan daga cikin alamar cewa mutum mai godewa Allah ne, a ga alamar ni'imar a jikinsa. Wato wasu za ka ga Allah ya wadata su, amma ba sa son a gane suna da wadata. Ka gan shi Allah ya wadata shi zai iya sayan mota, amma ya yadda ya ci gaba da hawa mashin ko a caɓa ko ya hau ma keke. Buƙatarsa dai kada mutane su gane aljihunsa a cike yake. Idan sun gane za su zo gurinsa su nemi taimako, danginsa da 'yan uwansa da na kusa da shi, maƙotansa, to sai ya riƙa yi wa kansa ruwa shi kansa. Wannan shi ake kira shuh, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ash-shuh shine tsananin ruwa, wato kaman maki abu kai kanka kai wa kanka ruwa, kamar yadda wani yake cewa yuqattiru isa ala nafsihi fa laysa bibaqin wala khalidi walau yastati'u litaqtirihi tanaffasa min minkharin wahid. Wato saboda irin yadda yake mammako, da ma zai iya to da dakkaran, wato da kofar hanci ɗaya zai rika shakar numfashi, dan kada ya shaka da kofar hanci biyu ya zama yayi almubazzaranci numfashinsa. To kaga wannan bala'in ruwa kenan. To mutumin da yake da wannan to babu godiyar Allah kuma tare da shi. Ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud da Ibn Majah, wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama, sai Annabi ya gan shi haka kaca kaca, yace alaysa laka malun, ba ka da dukiya ne? Ya na ganka haka cikin wasu kaya mukarai haka, babu wata kama haka mai ban kai, ba ka da dukiya ne? Sai yace na'am, yana da ita. Bala, yace min ayyil mal, wace irin dukiya? Yace min al ghanami, min al khayli wal ghanami war raqiqi wa min kulli al mal. Allah ya bani dawakai, ya bani tumakai, ya bani raquma, ya bani bayi. To shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Ubangiji yana son ya ga alamar ni'imar da yayi wa bawansa a jikinsa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa wannan abin da kake yi ba daidai kake wa kanka ba. Ubangiji yana so in ga ni'imtaka ya ga alamar ni'imar a jikinka. Wato kai shiga mai kyau, ka sa babban riga mai kyau, ka yi guga mai kyau, ka sa hula mai kyau, ka sa takalminka. Wannan duk baya daga cikin abin da musulunci ya hana. Shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa lan yadkhula aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Wanda duk yake da girman kai, koda daidai da kwayar komayya ne a cikin zuciyarsa to ba zai shiga aljanna ba. Sai wani mutum yake cewa ya rasulullah inna ahadana la yuhibbu an yara na'lahu hasanan wa thawbahu hasanan afa min al-kibri hada. Daya daga cikin mu yana son yayi shiga mai kyau, yasa takalmi mai kyau, yasa riga mai kyau, wannan ma girman kai ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah kyakkyawa ne, saboda yana son abu mai kyau, saboda kai yana son ya ganka dan gayu tsaf tsaf ba dagaje dagaje ba. Wasu dauka kai daga jaja da kai wai addini ne, wannan ba addini bane. Ana sa ganka tsaf tsaf wata kura in taba ka kanka sa abin nan ka goge. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal al kibru batru al haqq wa ghamtu an nas. Annabi ce girman kai shine kin karbar gaskiya da wulakanta mutane. Kada kuma ka ji dan kai gayu ka ce ba za ka shiga sahu ba, kai sahun nan dukka zamai ne, kasu bata maka karin guga ko wani abu. To wannan kuma ka zama mai girman kan anan wulakanta mutane, kuma wannan ya zama wato girman kai. Mai irin wannan ba zai shiga aljanna ba, saboda haka yana daga cikin godewa ni'imar Allah an yura atharu ni'matihi alayk, aga alamar ni'imar da ya maka tattare da kai. To duk wanda zai godewa Allah, alamomin godiyar Allah su rika bayyana a tare da shi, to ya jira zai ga kari. Ubangiji ya nuna godiyarsa, ya hada ta da wato ya hada godiyarsa ko kin gode masa da kafirci. Zaka ga inda ya faɗi godiya sai kuma ya faɗi wato kishiyarsa sai ya ce kafirci. Kafirci ana nufin butulci, butulce wa ni'imar Allah. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Suka canza ni'imar Allah da butulci. Don haka gode wa Allah wato abinda yake kishiyantarsa shine al-kufru, kufranun ni'ma. Shi yasa Ubangiji a gurare daban-daban ya ka in takfuru antum wa man fil ardi in takfuru fa inna Allah in takfuru la ba wannan ayar ba. Fala yarda li ibadihi al-kufru wa in tashkuru yardahu lakum. Ubangiji yake cewa in takfuru, in kun kafirce fa inna Allah ganiyun ankum. Na'am, in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum. In kun kafirci to Ubangiji mai mawadaci ne ga barin. Wala yarda li ibadihi al-kufr, ba zai taba yarjewa bayansa kafirci ba. Wa in tashkuru yardahu lakum, in kuma kun gode to wannan shine abinda Ubangiji zai yarda daga wajenku. Kaga anan sai Ubangiji ya hada al-kufru da ash-shukru, kamar yadda Annabi Sulaiman alayhi salam yake cewa hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfuru. Wannan falala ce daga Ubangiji na, li yabluwani, dan ya jarraba ni, a ashkuru am akfur. Haka na Ubangiji ta inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kaga Ubangiji yana hada waɗannan abubuwa guda biyu, kuma Ubangiji ya sanya annabawansa masu godiya ne, kamar yadda ya sifanta Annabi Nuhu innahu kana abdan shakura. Annabi Nuhu wanda shine annabin farko da Ubangiji ya fara bawa sako, Ubangiji ya sifanta shi da cewa abdan ne shakuran, bawa ne mai yawan godiya. Haka nan Allah maɗaukakin sarki ya sifanta Annabi Ibrahim alayhi salam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikin, sai yace shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Kaga ya sifanta Annabi Ibrahim da cewa shakiran li an'amihi, mai gode wa ni'imomin Allah ne. Annabi Ibrahim yana daga cikin annabawa masu kuɗi, yana da dabbobi, shi yasa yake walima, yake taryar bakonsa bi'ijlin hanif, da soyayyen dan maraki. Kaga duk wanda zai yi bako ya rika soya masa dan maraki ya kawo masa, ai ka san ba talaka bane, mai wadata ne. To shi yasa Allah sai ya sifanta shi da cewa shakiran li an'amihi, mai gode wa ni'imar ni'imomin Allah ne. Haka nan Annabi Musa alayhi salam shi ma Allah ya sifanta shi da godiya, yake cewa qala ya Musa inni istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka bi quwwa wa kum min ash-shakirin Ubangiji yace wa kun minash shakirin, ya umarci annabi Musa alaihi salam da ya zamo cikin masu godiya. Kaga ashe annabawan Allah gaba daya Ubangiji ya sifanta su da godiya, ya kuma nuna godiyar nan sifa ce babba a tattare da su. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake qiyamul layli, Aisha tana ganin shi yana qiyamul layli har ma kafafuwan suna kumbura suna tsagewa, take cewa ya rasulullah ka sawwaka wa kanka, kai wa kanka rangwame tunda Ubangiji ya gafarta maka abinda ya gabata da abinda ya jinkirta na laifinka, kai wa kanka rangwame. Sai ce da ita, afala akunu abdan shakuran, afala akunu abdan shakuran, baki so in zama bawa mai godiya, bawa mai godiya. Shi yasa shedan bai faɗi wani abu da zai kawo wa al'umma ko dan adam cikas ba sai a gurin godiya. Ce sun mala'ati yannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Thumma la'ati yannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim, wa tuzanzu wa bayinka ta ko'ina ta gaba da baya ta kudu da arewa. Ce wa la tajidu aktharahum shakirin, zaka samu yawa yawancin su ba masu godiya bane, butulu ne. Ka ni'imta su su kuma su yi maka butulci. Ubangiji ya gaskata shi anan, ce wa qalilun min ibadiyash shakur, kadan ne cikin bayina suke gode mu. Saboda godiyar ita ce abinda muka faɗa, ba wai kawai ka ce na gode ba shikenan sannan kuma ka je ka ci gaba da ta'asarka. Idan mulki Allah ya baka kai adalci, wannan alamar godiya ce ga Allah. Idan dukiya Allah ya baka kai ihsani, ka kyautata wa mabukata, wannan ita ce godiyar ga Allah. Idan ilimi Allah ya baka ka faɗi gaskiya, wannan godiya ce ga Allah. Amma duk sanda zaka canza, in Allah ya ba mutum mulki ya zalunci, in ya bashi dukiya ya yi ruwa ya yi girman kai, in Allah ya bashi ilimi ya danna ilimin ya take shi ko rika neman duniya da ilimin, to kaga anan bai yi godiya ba. To kaga wannan kofa ce ta shedan, ya samu ya shigo masa. Wannan abinda ya alkawari wala tajidu aktharahum shakirin shine ya tabbata a kansa. To ashe kaga sha'anin godiya babban abu ne. Shi yasa Ubangiji ya hada godiya da imani. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum, me zai sa Allah ya azabtar da ku in har za ku yi godiya ku yi imani. Kaga ana Ubangiji sai ya hada godiya ash-shukru, ya hada shi da imani. Shi yasa sha'anin godiya yake da girma a gurin Allah. Ibn al-Qayyim yana da wani littafi, uddatus sabirin wa dhakhiratus shakirin, uddatus sabirin wa dhakhiratus shakirin, wanda a ciki ya faɗi falalar da take cikin ainihin godiya ga Allah. Kamar yadda hakuri, dan wasu malaman ma suna fifita mai godiya ash-shakiru akan as-sabiru, domin ash-shakiru shine wanda ya samu ni'ima, ni'imar bata haukata shi ba, bata sa ya bar hanya ba, da can yayi hakuri sannan kuma ya samu kuma sannan yayi godiya. Wato yayi hakuri sanda baya da shi sannan sai ya samu kuma sai yayi godiya. Kaga ashe matakin ash-shakiru yana gaba da matakin as-sabiru. Za ka ga wato Ibnul Qayyim ya kawo debate, tattaunawa tsakanin bangaren as-sabiruna da bangaren ash-shakiruna. Kowa yana cewa mu ta mu tawagar tafi a gurin Allah, as-sabiruna su ce tafi, as-shakiruna su ce tafi. Duk dai wanda yana nuna maka girman wato godiya. Shi yasa Allah Ubangiji anan yake cewa la in shakartum la azidannakum, lalle tabbas idan har za ku yi godiya tabbaci hakika ne kuma zan kara muku. Wala in kafartum, idan kuma za ku kafirce ku butulce, inna azabi la shadid, kaga adan bai ce zan azabtar da ku ba, sai ce inna azabi la shadid. Wannan shine ta'rid, hannunka mai sanda. Inna azabi, in kun kafirce lalle azabata mai tsanani ce. Azaba sa mai tsanani gawa ga wanda ya kafirce. Sai bai ce in kun kafirce zan muku azaba mai tsanani ba, saboda Allah karimi ne. Saboda Allah karimi ne. A wajen ƙari bayan godiya sai ya fito ce la azidannakum. Amma a wajen azaba sai ce wa in kafartum inna azabi, bai ce la u'adhibannakum azaban shadidan ba. Sai ce inna azabi la shadid. Ko kuma sai ku gane cewa tunda azabar Allah tana da tsanani, babu shakka ya tanade ta ne kuma ga waɗanda za su kafirce masa. Ubangiji ya ci gaba da ce mana, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi, annabi Musa alaihi salam yace wa mutanansa banu Isra'il, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, idan ku da waɗanda ke bisa doran ƙasa duka za ku kafircewa Allah, fa inna Allah la ghaniyyun hamid, lalle Allah mawadaci ne mai cikakkiyar wadata ne, hamidun wanda ake godewa ne. Wato in za ku butulce ku kiwa Allah godiya wajen bauta masa, ko ku ce za ku yaƙi da addininsa, ko ku ce za ku yaƙi da annabawan Allah ko da masu faɗar gaskiya, to ku sani wannan ba zai cutar da Allah komai ba. Kada ku ji yana cewa la in shakartum la azidannakum, ku fahimci kamar yana son godiyan ne, ma'ana kamar godiyan nan na amfanarsa. Kada ku yi tsammanin haka, ku zaci cewa to in kun ki gode masa zai cutu, a'a ba ku ba. In duk duniya da farkon ta har ƙarshe za su haɗu akan kafircewa Allah da butulce masa, shi fa ba za cutu da komai ba, domin yana da cikakkiyar wadata. Kafircin mai kafirci akan sa zai ƙare. Allah yana cewa in takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum, in kun kafirce Ubangiji mawadaci ne gabarinku, baya buƙatarku, kamar yadda yake cewa fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah, suka kafirce suka juya baya Ubangiji kuma, wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid, Ubangiji ya wadatu da cikakkiyar wadata. Gurin Allah babu wani wanda yake ganiyun, ko mutane dukkaninku a gurin Allah talakawa ne. Wato duba da irin abinda, duk irin abinda za ka mallaka to kai mai bukata ne. Ka gaya min wani wanda zai ce ya mallaki abin, zai iya cewa shi tunda yayi ya cika ya zama kicima baya da bukatar iskar talakawa, ko yace shi tashi zai yi, dole irin tabun dai zai shaka, ko me yake da shi, kaga ashe yana da bukata, dole ya tafi akan doran kasar Allah. Zai ce shi ya daina taka kasar nan baya santa, saboda talaka ya taka shi ya taka ba zai yadda ba, bai isa ba, dole shi ma doran wannan kasar zai taka, zai iya fita daga karkashin samaniyar Allah ne, ba zai iya ba. Sannan kan wani dan adam na zai yi bacci, dole ne ya bacci, ya isa ce shi ya fi karfin bacci, ya faɗa mana ya ce ya fi karfin bacci shi saboda wadatarsa, talaka ya yi bacci shi ya bacci, ai ba zai yi ba. Dole yadda kake kwanta kai bacci, shi ma ya kwanta ya bacci, har ma watakila ya rika neman baccin irin naka ya rasa, domin mai mulkin da ya adalci shi zai yi bacci cikin sauki, kuma ya yi bacci har da mafarki, da minshari da mafarki, dan baya tsoron kowa, baya tsoron komai, kuma bai kiyewa mutuwa ta zo ba, saboda ba zai je gaban Allah a ce da shi ka ci dukiyar al'umma, ka zalunci al'umma ba, kuma ba zai fito waje yana tsoron a jefe shi ba, to waye taba ga zai jefe shi, kaga babu wanda zai jefe shi. Shi yasa lokacin da rasulu Kisra, manzon Kisra shine sarkin abinnan Farisawa, wanda daula ce a wancan lokacin kamar ka ce asar America a yanzu, duk duniya an zira mata ido, ana tsoranta, ana tsoron karfinta, ga karfin arziki, ga karfin makamai, ga fadin kasa, ga yawan jama'a, ga yawan sojoji. Saboda haka wanda duk ya tashi a cikin kasar Faris a wancan lokaci ya ga yadda Kisra yake, babu shakka zai yi tunanin in ya zo daular musulmi kuma ya ga wani abu wanda ya fi wannan ma, tunda Sayyidina Umar a lokacin shi yake mulki, kuma sun girgiza hantar duk wani arni a duniya, duk wata kasa tana jin tsoron daular musulunci a lokacin. Saboda haka zai zaci cewa in ya zo irin abin da ya baro a can baya a kasarsa, a fadar Kisra, shi zai zo ya iske a fadar Sayyidina Umar a Madina. Amma lokacin da ya shigo Madina yake tambaya ina khalifa yake, zai yi zaton za a ɗauke shi a kai shi wani guri cike da sojoji da 'yan sanda da mobile police da farar hula da waye da waye da bindigogi da makamai, a kai shi ya ga wani guri wanda yake gini ne katafare, wanda zai ga farkon shi ba zai ga ƙarshen shi ba, ya ga shimfiɗu da kayan alatu iri-iri, duk zai kawo wannan a kwakwalwarsa cewa abinda zai je ya gani kenan. Don haka yanzu ya shigo Madina, so yake a kai shi ya ga irin wannan, don haka ya baro a Faris. Haka ake wasu Kisra irin wannan, da duma za a shimfiɗa tun daga kofar fada har zuwa inda yake kwanci a gindin bishiya a ƙarƙashin itace, da can yana bacci. To kaga zai zaci tsokanarsa ake yi, shi da zai zo gurin shugaban musulmin duk duniya kuma a ce masa yana ƙarƙashin bishiya yana bacci, yace kaga ni abin ai ko da fa aka yi irin abin nan ai ko da fa aka yi ka gaya mu yace gashi can wancan mai baccin ai shi ne ya ga mutumin nan da gaske yake shi din ne to shine da ya tsaya kansa ya faɗi wata kalma wacce ta zama wato abin buga misali a tarihi yace adilta fa aminta fa nimta adilta fa aminta fa nimta ka shimfida adalci saboda haka sai ka samu wato kwanciyar hankali ka samu aman baka tsoron kowa fanimta har ka fada karkashin bishiya kai ta baccinka ba wanda zai samu da kai musulmi kowa na zuwa na wucewa ba wanda zai ce ga shugabanmu azzalimin nan yau gashi a fili bara mu rama ba za su gaya masa adilta fa aminta fanimta saboda haka wanda duk wadatar da Allah zai wa mutum shi mabukaci ne wurin Allah zai bukaci abinda Allah ya sanya wa dan adam na bukata zai bukaci ya ci zai bukaci ya sha in yace sha wanda ma bukata ce dole ne yaki ko ya so saboda haka Allah shi kadai ne yake da cikakkiyar wadata ashe idan Allah shi ke da cikakkiyar wadata kai mabukaci ne zuwa gare shi za ka ga da zarar rashin lafiya ta kama mutum ko nawa yake da shi zai iya kashewa ya samu lafiya ashe kaga wannan duk abin da ya tara din ba komai bane idan ubangiji ya karbe lafiyar da ya bashi sai karbe lafiyar da ya bashi hankalin da ya bashi wanda da shi yake sarrafa in dukiya ce ko mulki ne ko jama'a ko ilimi tsara hankalin da ya tsara hankalin ina za a kai shi gidan mahaukata ba wanda zai ce ai wanda in mulki yake a sauke shi in malami watsi domin kansa ya bugu komai ba zai fada haka nan idan mai wadata ne ƴaƴansa su karbe dukiyar gatan da za su yi mishi shine su kai shi inda ake kula da mahaukata ana kula da shi shine gatan da za su yi masa to kaga ashe dan adam ya yadda shi ne rauni ne rauninsa din nan kuma rauni ne wanda yake lazim wato mai lazimtarsa la yanfaku anhu saboda haka bukatarsa zuwa ga ubangijinsa bukata ce wacce take ta dindindin shi yasa ibnu taymiya yake cewa zuciyar dan adam dole ne ta bukatu zuwa ga Allah wato idan baka alakanta zuciyarka da Allah ba dole ta bukaci abin da za ta alakanta kanta da shi don za ta ji bukatuwa zuwa ga wani abu ba za ta tsaya da kafafuwanta ba shi yasa dole ka kyautata alakarka da Allah ka kulla alaka da zumunci da ubangijinka shi kuma zai tsaya maka a dukkan wani rintsi sai kaga ubangiji ya tsaya tare da kai idan kuma ka bata alakarka da ubangijinka to ba fa za ka zauna haka nan ba sai kaga mutum ya shiga karimi alakalla ya je yana kama bokaye yana kama ƴan duba yana kama matsafa saboda zuci da kansa ya san shi ba mai cikakkiyar wadata bane da zai tsayuwa da kafafuwansa gaba daya don haka kama ɗauke bukatuwa zuwa ga ƴan uwanka mutane wannan bukatuwar da kake da ita gurin Allah ballantana duk wadata ka kuma sai ka bukaci ƴan uwanka mutane sai ka bukaci masu aiki a gidanka gidan da zaka gina sai ka bukaci mai gidan da za su gina maka ka bukaci ƴan aiki masu shara inda yau a ce duk wadatar mutum masu shara da masu girki da masu kula da gidan dabbobi duk su yajin aiki ya kake zaton ka shiga gidan zaka ganshi ba zai saunu ba ko dai shi ya sauko yayi abinda suke yi wanda ba zai iya ba a ce shaddar gidansa ta cika kuma duk a ce ba za a yebe masa ba wanda zai yebe masa haka ko dai shi ya yebe ko kuma saboda haka dan adam dole ya ji shi mai bukata ne in ya ki jin bukatuwarsa zuwa ga Allah to zuciyarsa kuma za ta karkata ta yi wani guri don sai ya nemo kuma wani abin da zai makalewa shi yasa annabi Musa alaihi salam ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid idan za ku kafirce ku da wanda suke doran kasa duka ubangiji mai cikakkiyar wadata ne hamidun ne wanda ake gode masa shi yasa ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda shine ake cewa ashrafu hadithi ahli sham hadisin da yafi kowanne girma da daraja a cikin hadisan mutanen Sham hadisin Abu Dharr hadisi ne qudsi yana cikin arba'un an-nawawiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daga ubangijinsa yana cewa ya ibadi law anna asakum wajhunnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wajhunnakum كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله مدوكين سركي كي تشوا يا كوباينا لو أن أولكم دا أشي نفركمكم دا نكرشنكم wato tun daga kafuwar duniya har zuwa nade duniya har zuwa ƙarshen duniya wa in sakum wajunnakum mutananku da aljannunku duka kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum zuciyarsu za ta zama a bisa tsoron Allah zuciyar ɗaya daga cikin ku wato duk kowa ya zama mafi tsoron Allah waye yafi kowa tsoron Allah a cikin halittar Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam ana atqaakum billah to da kowa zuciyarsa za ta zama kamar ta manzon Allah ci kowa zuciyarsa irin ta manzon Allah ce kaga babu kita babu hasada babu gulma babu kyashi ba mugunta to wannan ba zai kare Allah da komai ba ka san mai mulki yana son zauna lafiya ba san tashin hankali baya son wani yana jin haushin sa ko zai so a ce kowa yana son shi zai so a ce a tsakanin al'umma babu rigingimu babu tashina kaga wannan zai kara karfin mulkin sa ko ba haka ba to da duk zamu zama kamar zuciyar mu ta zama kamar ta manzon Allah ba za mu kara mulkin Allah da komai ba akwai wadatar da ta kai wannan babu ita to haka nan yace da a ce na farkon ku da na karshen ku wato tun farkon ku har zuwa karshen ku da mutanen ku da aljanun ku za kuma su zama a bisa mafi fajircin zuciyar ɗaya daga cikin ku waye zuciyarsa tafi kowace zuciya fajirci iblis to da kowa zai zama iblis din kansa to Allah ya ce ma na qasa zalika min mulki shay'an wannan ba zai tauye komai a cikin mulki na ba duk wani mai mulki ba zai so a ce ga wani can ya addabi al'umma ba hankalinsa ba za a ce an samu wani ya balle ko irin yan tawaye nan suna so za su bantari wani abu sai ka ga mai mulki baya bacci a kira wannan a yi meeting da wannan a gana da wannan a buga ma wannan waya a nemo wannan a zauna da wannan hankali ba zai kwanta ba sai an ga cewa an murkushe wannan dan tawaye to bare a ce kuma kowa dan tawaye ne to kaga ina mulki zai yi ai sai dai mai mulki dan dai nashi kuma ya gudu to ubangiji ba haka yake ba da kowa zai zama dan tawaye tantirin kansa wannan ba zai cuci da Allah komai ba abinda zai canza daga abinda Allah ya so wa kanasa sannan yace da na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku za su tsaya a fili guda daya a ce za a samu filin da zai cinye mutanen farko da na karshe da mutun da aljanu duk a gwabu tsaye a guri daya kowa ya daga hannu ya fada wa Allah bukatarsa kowace irin bukata buƙatar mutane daban-daban ce wani lafiya yake buƙata wani kuɗi yake so wani mulki yake so wani jama'a yake so wani ilimi yake so ko kowa da abin da yake so wani kuma ƴaƴa yake so wani kuma matar da zai aura ma yake so kowa zai faɗi buƙatarsa sannan wajen faɗar buƙatar nan kowa yana da yarensa wani yayi larabci wani yayi turanci ma wani yayi na faransa wani yayi na ingila wani ya yi abin da sifananci wani ya yi jamusanci wani ya yi kanuri wani ya yi hausa wani ya yi fulatanci wani ya yi rabanci wani ya yi ibo duk wani yare kowa ya roƙi Allah da yarensa kuma ya roƙi Allah buƙatarsa sannan ubangiji ya zo ya raba wa kowa abin da yake so na farko wannan ba zai hana ubangiji kasancewar kun taro a guri guda a lokaci guda kuna roƙansa ya kasa jin wani ba mutum uku hudu suka ga so gabanka suna magana wannan yana dole sai ka kwabe kai dakata ya gama mana dole sai ka tsaya ka saurari daya ba za ka iya hada su duka ba bare a ce sun zo maka da yarurruka daban-daban da bukatu iri-iri to dan ka san ubangiji mai cikakken mulki ne mai cikakkiyar wadata ce ba wanda zai gama mulkinsa da na ubangiji zai iya ansa tambayar kowa harshen wani sauraron wani ba zai hana shi sauraron wani ba lugogin da ake magana da su yarukan da ake magana da su ba za su caccakuɗe masa ba su gauraye masa ba zai ji kowa a san da yake roƙonsa, kuma kowa in ya biya shi buƙatarsa wannan ba zai rage masa komai cikin mulkinsa ba. Na ga duk ƙasa akwai abin da za ta iya bawa na aiki na ayyuka, akwai wanda za ta iya ɗauka aiki, akwai wanda ba za ta, dole akwai wanda za ta zauna ba aiki, akwai wanda za ta iya bawa aiki a bisa ƙarfin arzikin ƙasar. Duk ƙasa za ka samu akwai irin subsidy da za ta iya ɗauka, tallafi da za ta iya ɗauka na wasu abubuwan, wasu abubuwan kuma dole ku ɗaukar wa kanku tallafi. Ba za ta iya biya wa kowa buƙatarsa ba don ba ta da wannan ƙarfin. Babu kuma wata ƙasa a duniya da take biya wa kowa buƙatarsa, babu ita. Ubangiji ya ce ni da za ku yi hakan, duk kowa zan biya masa buƙatarsa, kuma wannan bai rage komai daga mulkina ba. Illa kama yanqusul mikhyatu idha dakhala al-bahr, sai kwatankwacin abinda allura ke ragewa lokacin da za a tsunduma ta cikin teku, lokacin samu bahar maliya ka so ka sa allura ka fito da ita, dan Allah bahar maliya zai san kana wani abu fi sabilillah. Kai ko tankin gidan, kai ko ba tanki ba ko moda, ka cika da tsoba allura za ka san kana wani abu. To wannan misali ne dan ka fahimci yadda abin yake. Amma a cikin misalin ma uban koda a ce allura za ta rage wani, to ubangiji fa ba abin da zai rage. Amma dai an gaya maka wani misali ne dan a kusanto da abin zuwa ga kwalwarka. Saboda haka kaga ashe fa inna Allaha laghaniyun laghaniyun hamid, ghaniyun ne wanda yake da cikakkiyar wadata ne, kuma hamid wanda ake gode masa. Idan ku ahlul ardi bai ku gode masa ba, ahlus sama'i za su gode masa. In ba ku gode masa ba, ku tsuntsaye da dabbobin da Allah ya halitta, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha. In kai dan adam ka ki bude baki ka gode wa Allah, to dabbobi da tsuntsaye da suke yawo a doron kasa da tsirrai da bishiyoyi da duwatsu da tekuna, duk wani abin da ka gani na halitta, to shi fa yana yi wa Allah godiya. Kaga ashe hamidun ne. In ka kwatanta kuma waɗannan abubuwa sun fi ku yawa, sun fi ku girma, to su suna yi wa Allah godiya. Don haka in Allah na da buƙatar godiyar, to yana da wadda za ta ishe shi, ko ku yi ko kar ku yi duk ɗaya. Ubangiji ce alam ya'tikum.
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.
توشيني الله ما أبكي سلكي يا فارق gaya mana kuma a dunkule, bayan ya gaya mana kissar annabi Musa alayhi salam da ni'imar da Allah ya yi wa banu Isra'ila, da kuma wa'azin da annabi Musa alayhi salam ya yi wa banu Isra'ila, da jan hankalin da Ubangiji ya yi ga wannan al'umma da al'ummomin da suka gabace ta akan su tsaya su gode wa Allah ta hanyar bauta masa, kar su butulce masa, sai ya ɗauko musu kuma misali a dunkule, bayan ya kawo misalin annabi Musa a shi kadai, sai kuma ya kawo misalin sauran annabawa, ya ce alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum, ku waɗanda ake wannan magana da ku, alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum, ashe shin labarin waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba? Qaumi nuhin wa adin wa samud, labarin mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa, walladhina min ba'dihim, da waɗanda suka zo bayansu, la ya'lamuhum illa Allah, wanda ba wanda ya san su sai Allah, ja'atkum rusuluhum bil bayyinat, manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu, faraddu aydiyahum fi afwahihim, sai suka mayar da hannayensu a bakunkunansu, wa qalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bih, lalle mu mun kafirce wa abinda aka aiko ku da shi, wa inna lafi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib, kuma lalle mu muna cikin shakka dangane da abinda kuke kiran mu zuwa gare shi, muribin shakka mai tsanani. Allah yake cewa alam ya'tikum, ku waɗannan da ake magana da ku, ko dai Quraishawa ko kuma su banu Isra'ila ko kuma dukkan wani wanda yake sauraron karatun Al-Qur'ani, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum, labarin waɗanda suka gabace ku na al'ummomin da suka wuce bai zo muku ba? Istifham ne, inkari. Ai, ya zo muku, kuma kun san irin abin da Allah ya musu yayin da suka ja da Allah, suka ja da mai cikakken mulki, irin yadda Allah ya nuna ƙarshen su. Wannan labarin bai zo muku ba? Shi ne ce qaumi nuhin, ya ba da misali mutanen annabi Nuhu wa Adin wa Thamuda, waɗanda duk sun gabaci mutanen annabi Musa alaihi salam. Kaga idan da mutanen annabi Musa ake magana, kaga waɗannan duk sun gabace su, to labarin su bai zo muku ba? Babu shakka ya zo muku. In ana magana da Quraishawa, ya zo musu suma, saboda labarin annabi Nuhu alaihi salam ya watsu ko ina, saboda batun tufani din nan kowa da kowa ya san da labarin, don haka Quraishawa ma sun san da wannan labarin. Mutanen annabi mutanen Ada da Samudawa su kuma larabawa ne waɗanda su kansu Quraishawa suna wucewa inda Allah ya halaka su. Wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum fatabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amthal, a can ƙarshen wannan sura. Saboda haka tamurruna alaihim musbihin, kuna wucewa gaban su, kuna wucewa ta inda Allah ya halaka su, musbihin da sassafe, wa bil layli afala ta'qilun, ko da daddare ku wuce, ko da rana ko da daddare ba za ku yi hankali ba? Wannan duk kuna da wannan labari. Wallazina min ba'dihim, da waɗanda suka zo ba'dihim, bayansu, kama irin su qaumi tubba, kama ashabur rassi, duk waɗannan sun zo bayan waɗannan, kuma kuna da labarinsu. Kama yadda Allah yake cewa wa adan wa samuda wa ashabur rassi wa qurunan bayna dhalika kathira wa kullan darabna lahu al-amthal wa kullan tabbarna tatbira. Ubangiji yace wa adan wa samuda wa ashabur rassi, wanda duk kuna da labarinsu, kuma kuna wucewa ta inda suke, shi duk labarin waɗannan sun zo muku. La ya'lamuhum illa Allah, da ma waɗanda ba wanda ya san su sai Allah. Ubangiji ya aika musu da annabawa, ya aika musu da manzanni, wasu sun yi imani, wasu kuma sun ƙi yin imani, waɗanda suka ƙi yin imani Allah ya halaka su. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu, hujjoji ƙarara, dalilai masu yanke shakka na cewa Allah ɗaya ne shi ya kamata a bauta wa ba kowa ba. Faraddu aydiyahum fi afwahihim, sai suka maida hannayensu, fi afwahihim. Anan malamai sun yi tafsiri iri-iri dangane da wannan jumla, faraddu aydiyahum fi afwahihim. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi da faraddu aydiyahum fi afwahihim shine suka rika nuna wa annabawansu cewa ku yi shiru, ku daina wannan magana. Shi ne irin ka nuna wa mutum dan ya yi shiru, kai haka da hannunka, shiru wato ka sa bakinka, hannunka a bakinka, alamar kana nufin ya yi shiru, ya yi shiru wannan magana da yake yi ya daina ta. Abinda annabawan suke cewa ibudullaha malakum min ilahin ghairu, to suna so su gaya musu cewa ku yi shiru, ku daina fadar a bauta wa Allah shi kadai, kada a bauta wani tare da shi. Shi ne ma'anar faraddu aydiyahum fi afwahihim. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi da faraddu aydiyahum fi afwahihim shine suna sanya hannayensu a bakinsu, sirin su kama bakin nan, alamar ƙarya. Wato mutum yana magana kai haka, ka riƙe bakinka, alama kai ka fiye ƙarya, wato alama ce ta kana ƙaryata shi. Shine abin da ake nufi da faraddu aydiyahum fi afwahi. Wasu ka ce a ana nufin sun kama bakinsu, irin suna gintse dariya don izgili, irin dariya tana sun annabawa na wa'azi, suna faɗar akwai Allah, akwai ranar kiyama, akwai hisabi, su kuma suna izgili, wajen izgili din har ana kokarin ana dan za a yi dariya, in dariya ta zo a sa hannu a rufe baki kar dariya ta kwace, kaga akwai izgili anan. Wasu suka ce shine abinda ake nufi da faraddu aydiyahum fi afwahihim. Wasu suka ce abinda ake nufi shine lokacin da annabawan suke cewa ku yi imani, ba kwa yi imani ba, suka ja bakinsa suka yi gum, suka ki cewa komai, su ba su ce mun yi imani ba, so wato suka yi shiru, alamar cewa ba mu yadda ba, irin ku dai je ku yi ta yi, ku kanku ake ji ba ruwanmu. Shi ne faraddu aydiyahum fi afwahihim. Wasu suka ce abinda ake nufi sun ƙaryata su, Laraba suka ce radda yadahu fi fihi idza kadzaba bil mutahaddisi, wato idan mai magana yayi magana ka ƙaryata shi, Larabawa sukan yi amfani da wannan misalin. To duk wannan fassarori ne da aka faɗa, wasu suka ce ana nufin suka sa hannunsu a bakinsu kamar yadda Allah yake cewa addu alaihimul anabil min alghayr ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih fa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu addu alaikum al anabil min alghayr, shine su rika cizan dan yatsa, wato suna cin haushi, shine abin faraddu aydihim fi afwahihim, abinda ake nufi shine suka rika cizan dan yatsunsu. Wasu malamai abinda suka ce ake nufi, wato annabawan na wa'azi su kuma suna cizan dan yatsa, kai waɗannan suna damunmu, sun takura mana, sun matsa mana, yana cizan dan yatsansa saboda bacin rai, saboda fusata da abinda ake gaya masa. To duk dai wannan abubuwa ne da duk za su iya yi, saboda haka Ubangiji ya yi amfani da wannan jumlar, malamai sun yi maganganu daban-daban a wajen fassara ta. Amma dai in ku kula, duk abinda take nunawa abu ɗaya ne, shine sun dai nuna ba su yadda ba, sun nuna ba su yadda ba, ko sun nemi annabawan su yi shiru su daina wannan magana, ko kuma a'a su sun yi shiru sun kitanka wa annabawan, ko kuma a'a sun rika yi wa annabawan izgili suna musu dariya, ko kuma suna ciza dan yatsa, suna nuna bacin ransu, suna nuna ainihin fusata da irin abin da suke ji daga bakin annabawan. Wa qalu, kuma ma suka fito suka ce baro, inna kafarna bima ursiltum bihi, inna kafarna bima ursiltum bihi. Kaga izgilin ya fito a nan, mun kafirce wa abin da aka aiko ku da shi, wato kuje din aiko ku din aka yi, to ba mu yadda ba. Wato kun ga sun tabbatar da cewa an aiko su ne, ba su suka sa kansu ba, amma sai suka ce mun kafirce, kamar yadda Quraishawa suke, ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr innaka lamajnun, nuzila alayhi dhikr, sai da suka yi magana saukar masa da alqur'ani, kai wannan da aka saukar wa da alqur'ani baka da hankali. To kaga fadar an saukar kuma kace akwai izgili a ciki, to shi yasa anan Ubangiji ya kawo maganar da irin sigar, bima ursiltum bihi wa inna la fi shakkin mimma tad'una na ilayhi murid, wa inna la fi shakkin, kuma lalle mu muna cike da shakka, mimma tad'una na ilayhi, daga abinda kuke kiran mu zuwa gare shi, murib, shakka mai tsanani. Wato a can sun nuna cewa sun kafirci, kuma sai suka da suka ce muna cikin shakka. Kusa akwai bambanci tsakanin ka yadda da abu ka yanke babu shakka da kuma shakka. Shakka shine kana kai kawo, kana jin abin zai yi gaskiya ko ba zai yi gaskiya ba, shine shakka. To ya za su ce kafarna, kuma su da su ce lafi shakkin, shin tufka da walwala su kai koko, kowace magana akwai mahallinta, kowace magana akwai mahallinta, ko kula sun kafirce wa saƙon da aka aiko musu da shi na cewa ibudullaha malakum min ilahin ghairu, sun kafirce ma wannan. Sannan inna lafi shakkin mimma tad'una na ilahi murid, abinda kuke kiran mu zuwa gare shi na cewa idan mun yi imani rayuwar mu za ta yi kyau, zamantakewar mu za ta yi kyau, za mu samu maslaha ta duniya da lahira. Ai mutumin da ka ƙaryata zai yi wa gaskiya ko? Akwai yiwuwar mutumin da ka ƙaryata shi kuma ya faɗi gaskiya, kamar yadda annabi yake cewa sadaqaka wa huwa kadhub, shedan ya gaya maka gaskiya ya kai Abu Huraira, duk da shi mai yawan ƙarya ne, saboda haka mai ƙarya ma zai iya faɗa gaskiya. To mu dai idan ma sako ne ba mu yadda cewa sako bane, ba mu yadda kai aiko ka akai ba, in kuma kai ka shirya maganganun kake ganin cewa maganganun nan za su zama maslaha, to muna shakka, sai mun yi bincike mun tantance, ta yiwu akwai maslahar, ta yiwu ba maslahar. Maganar cewa aiko shi akai wannan ba su shakkar, sun kafirta shi, sun kafirce anan. Amma maganar abinda yake gaya musu din akwai maslaha a ciki ko ba maslaha a ciki, to wannan ma suna shakka, sai sun yi bincike su tantance maganar tashi, tayo akwai ta dauka, tayo akwai ta yarwa. To kaga duk dai alamar izgili kenan da ainihin rashin yarda da waɗannan annabawa da Allah madaukakin sarki ya aiko musu. To haka Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana irin yadda annabawa suka ci gaba da tattaunawa da su, su faɗa annabawa su faɗa, su nema annabawa su ba su ansa, wanda shine darasin mu na gobe insha Allah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar.